sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makirin ne tare da Muhammad Hafiz baban Leje sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wuri na daren yau Laraba 19 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wani bincike akan sha'anin tsaro a Najeriya ya nuna cikin watan Satumba da ya gabata sama da mutane 800 ne yan ta'adda suka kashe. Kana wani hadarin kwale-kwale a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya ya halaka mutane 15. Kamar kowanne daren ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yanda aikin hannu ke taimakawa jama'a wurin dogaro da kai da Hassan Umar Tambuwal ya shirya mana. Muna kuma dauke da labaran wasanni, to amma kafin nan labaran lai da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar ta baci ta soja a yankuna hudu na Ukraine waɗanda sassan su ke karkashin ikon sojojin Rasha, yayin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kwato yankuna da suka mamaye a gabashin kasar. Putin ya faɗa a wani zama ta yanar gizo da kwamitin sulhu a yau Laraba cewa ya rataba nukan wata doka da ta ayyana dokar ta baci ta soja a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine waɗanda Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a watan da ya gabata. Nan take Putin bai bayyana matakan da za a ɗauka ƙarƙashin dokar sojan ba, amma ya ce umarnin nasa zai fara aiki tun daga tsakar daren ranar Alhamis. Dokar ta sa ta ba hukumomin tsaro kwanaki uku don gabatar da takamaiman shawarwari. Matakin na Putin ya zo ne a daidai lokacin da shugaban yankin Kherson da ke kudancin Ukraine da Rasha ta naɗa, ya ce an fara kwashe dubun-dubata fararen hula da jami'an Moscow da aka naɗa ke fuskantar dannawar sojojin Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa yau Laraba cewa za ta dakatar da tsarin yin allurar rigakafin cutar kwalara sau biyu na wani ɗan lokaci, inda za a miye gurbinta da allura ɗaya saboda ƙarancin allurar rigakafin da ƙaruwar ɓarkewar cutar a duniya. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shawara ta musamman ta nuna irin mummunan yanayi da tarin allurar rigakafin kwalara ke ciki a daidai lokacin da ƙasashe irin su Haiti, Siriya da Malawi ke yaƙi da ɓarkewar cutar mai saurin kisa wacce ke yaɗuwa ta hanyar cuɗanya da gurɓataccen ruwa da abinci. Daga ranar 9 ga watan Oktoba, Haiti ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar 32 da mutuwar 18 daga cutar, yayin da ake jiran a tabbatar da waɗanda suka kamu. Hukumar ta WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa yau Laraba cewa tsarin dabarun zai ba da damar yin amfani da allurar rigakafin a cikin ƙasashe da yawa a daidai lokacin da cutar kwalara ta yi kamari a duniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Kamaru ta ce an samu ɓullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya, da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17, yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a ƙauyuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin ƙai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Jami'an ma'aikatar lafiya na Kamaru sun ce an samu sabbin ɗaruruwan mutane da suka kamu da kwalara a kan iyakar arewacin ƙasar da Najeriya, inda mutane 17 suka mutu tare da wasu fararen hula da dama a cikin mawuyacin hali a asibitoci. Yau Laraba gwamnatin jihar tsakiyar Afirka ta ce adadin waɗanda suka kamu da kuma waɗanda ake zaton sun kamu da cutar na iya ƙaruwa, yayin da masu aikin jin kai ba sa iya balaguro zuwa garuruwa da ƙauyuka da ke da wahalar shiga. Gwamnati ta ce rashin tsaro daga har-haren ta'addancin Boko Haram da ke ci gaba ya hana ma'aikatan agaji bayar da agaji ga waɗanda ake zaton sun kamu da cutar kwalara a wasu yankuna da ke kan iyakar arewacin Kamaru da Chad da Najeriya. Da yammacin jiya Talata, ƙasar Koriya ta Arewa ta harba manyan bindigogin artillery a cikin ruwan gabar tekunta. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta harba harsasai kusan 100 a gabar tekun yammacinta da kuma wasu harsasai 150 a gabar tekun gabashinta. Koriya ta Kudu ta kira kaddamar da harin a matsayin ainihin kare yarjejeniyar 2018 da aka cimma da nufin rage tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu. Wata sanarwa da kafar yada labarin Koriya ta Arewa ta fitar ta ce ta dauki matakin ne a matsayin martani ga tsokanar soja da Koriya ta Kudu ta yi a jiya Talata. Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin visa don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya. Yayin da birnin ke kokarin dakile fikewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya. Babban jami'in gudanarwar John Lee ya faɗa yau Laraba cewa sabon tsarin mai suna Top Talent Scheme zai baiwa waɗanda ke samun albashin dala Hong Kong miliyan 2.5 a shekara. Kwatankwacin dala Amurka 318,472 ko fi da kuma waɗanda suka kammala karatu a manyan jami'o'in duniya su yi aiki ko neman damarmaki na tsawon shekaru 2 a birnin. Yunkurin jawo hankalin kwararru zuwa Hong Kong na zuwa ne yayin da ɗaruruwan mazauna birnin suka bar birnin a cikin 'yan shekarun nan sakamakon taɓarɓarewar yanayin siyasa da tsauraran matakan shiga na COVID-19 da aka saka a yawancin lokacin annoba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, wani bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya ya nuna cikin watan Satumba da ya gabata kadai sama da mutane 800 ne 'yan ta'adda suka kashe, yayin kuma da suka sace sama da ƙarin wasu mutane 300. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Shugaban kamfanin tsaro wato Beacon Consultant da suka gudanar da wannan bincike Dr. Kabiru Adamu ya mun karin bayani.
Farko mun yi nazarin ababen da suka faru a cikin watan gaba daya inda muka diba ababe kusan guda 5 wato gaba daya menene shi matsalar tsaron yake nuna wana. To a karkashin wannan sai muka gano cewa an kashe mutum ɗaya har 861 a cikin watan 9 ɗin nan. To wannan kuma sai mun gane cewa an kadiba a yankuna kenan na guda 6 wanda ake da su a Najeriya, sai mun gano cewa an kashe kashi 61.7 na wannan 861 daga arewa maso gabas ne aka same su, sannan kashi 20.1 a arewa maso yamma, sai kuma kashi 8.4 akai arewa tsakiya kenan, sai kuma kaso 3.7 daga kudu maso gabas, kaso 3.6 daga kudu wato na yankunan Niger Delta, sai kuma kaso 2.6 daga kudu maso yamma. To in ka hada alƙaluman arewa guda sashi yankunan nan guda uku na arewa, za ka ga cewa an samu kusan kashi 80 wato mace-macen da aka samu a wannan yankin kusan ma ya kusa ya kai kashi 90.
Binciken ya kuma nuna ba wani babban sauyi da aka samu.
Abin bai karu ba, dan karuwan da yayi ba wanda yawa bane. A watan 7 an samu mutum 856, a watan 9 kuma an samu mutum 861 wanda aka kashe. Shi kanshi zata jima dan kuɗin fansa ba wani canzawa ya yi.
Kinetic and non-kinetic operations were conducted in the various theater operations which recorded significant results.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar kenan, Major General Musa Danmadami ke karin bayani akan irin hoɓɓasan da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar.
As they conducted operational activities in villages, mountains, towns and cities.
To sai dai kuma masanin tsaro Major Bashir Galma mai ritaya ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka.
Wato matakan da za a ɗauka, wato abu da ake kira holistic effort, shine ba zai yiwu a ce don wani wuri an ga ta'adda ce ya rage a sake rage sojoji ko kuma jami'an tsaro, a'a a yi kokari a ƙara yawan jami'an tsaro nan da kuma ƙara ma su jami'an tsaro nan ƙwarin gwiwan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Agai da Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Har yau a Najeriya hadarin kwale-kwale na ci gaba da daukar rayukan jama'a duk da matakan da mahukunta ke sha alwashin dauka na magance rage mutuwar jama'a idan aka samu hadarin kwale-kwale. Wannan dai na zuwa ne lokacin da hadarin kwale-kwale ya hallaka mutane 15 a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. daga Sakkwato Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Har yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da fuskantar barazana saboda wanzuwar matsalolin da ke zama sanadin salwantar rayukan jama'a da dama, duk da matakan da ko da yaushe mahukunta ke cewa suna dauka na rage irin waɗannan matsalolin. A Sakkwato dake arewa maso yammacin Najeriya, hadarin kwale-kwale ne yayin sanadin mutuwar mutane 15 a yankin Shagari dake kudancin jihar. Shugaban karamar hukumar Shagari, Aliyu Dantanen Shagari, ya bayyana yadda lamarin ya faru.
To hadarin jirgin ruwan ne mun ka samu jarba jiya da marice, ko tana zuwa dai da marice, wanda ya shafi mutane 15 suka rasa rayukansu. Garuruwa hudu ne abin ya shafa, ya ga mun zo gari na farko inda suke da mutum hudu. Akwai garin da aka ce ma gidan Rakel, sannan akwai gari na gaba gidan Dawa shi ma mutum uku, sannan akwai gari na gaba sabon garin Suluba mutum 7. To akwai wani can tsallake ya ce da dalilai da mu aka yi tsallar jana'iza, akwai yarinya wadda ita ma yarinya guda duka mutum 15 ne.
Okay, to kamar za su je wani wuri ne?
To za su je wurin Maulidi ne.
Duka garuruwan suka taru a tahiya daya?
Za su sallaka can ne sallake ake maulidin ba, sai suka samu wannan hadarin. Wanda duka mutum 25 ne cikin jirgin, mutum 10 dai su sun hita.
Yankin Shagari dai ya sha fuskantar wannan matsala ta hadarin kwale-kwale, wanda kuma yake zama sanadin salwantar rayukan jama'a da dama. Abin da ma yasa har wani lokaci gwamnan Sokoto a wata ziyara da ya kai a yankin na ta'aziyya sanadiyar hadarin kwale-kwale ya yi alwashin samar da riguna masu taimakawa wajen hana nutsewa cikin ruwa idan aka samu irin wannan matsalar. Kuma na tambayi shugaban karamar hukumar ko alƙawalin na gwamna ya samu cika ya zuwa yanzu.
Insha Allah ko wani lokaci bisa ga alƙawalin da mai girma gwamna ya muna, ko wani lokaci insha Allah za a same su.
Da jimawa dai masharanta ke tsokaci akan haduran kwale-kwale da yadda ya kamata mahukunta da ma jama'a su kula domin samun raguwar matsalolin. Farfesa Bello Bada mai sharhi akan lamarin yau da kullun na ganin cewa daga cikin abubuwan da ke kawo matsalar akwai amfani da tsofaffin jirage da jama'a ke yi.
Na biyu, ana musu lodi fiye da abin da koda sababbi ne suke iya dauka. To a nan ne da su shugabanni ya kamata a ce suna da wani bangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a dauka fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a dauka fasinjoji da shi, da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi. To kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa guda ta, in ta salwance ta tafi.
Matsalar hadarin kwale-kwale da ta jima tana daukar rayukan ƴan Najeriya baya ga wasu matsaloli da ke salwantar da rayukan jama'a kamar ayyukan ta'addanci ko haduran mota da dai makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Love.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda aikin hannu ke taimakawa jama'a wurin dogaro da kai da Hassan Umar Tambuwal ya hada mana.
Aikin hannu aiki ne da mutane da yawa, manya da matasa, ko don suna koyon sa don dogaro da kai, ko kuma suna sanya ƴaƴansu da ƴan uwansu su koya don amfanin gaba tare da dogaro da kai da taimakawa jama'a. Na ziyarci wata unguwa a cikin birnin Ibadan mai suna Sasa Ibadan, inda ni karo da babban garejin gyaran motoci samfurin kirar Honda ko wace iri, mallakar wani dan arewacin Najeriya mai suna Oga Dahiru, tare da yaran aikinsa da sun ka hada da Yarbawa, Hausawa da ma mutanen kasar Nijar, suna ta hidima wajen gyaran motoci kirar samfarin Honda iri iri. Daga bisani da aikin ya dan lafa, sai ni tattauna da Oga Dahiru da kuma yaransa a game da gyaran Honda.
Sunana Dahiru Hamid.
Menene takamman mai aikin ka?
Mechanic.
Me kake gyara?
Ina gyaran Honda.
Kwando da nan kala nawa ne?
Kwando di suna da yawa, tun mun fara gyaran su tun daga 1981 model da muka fara, ya kare muka dawo 1982 zuwa 83 har 84 accord. Daga nan wayannan halaye kuma 86 kuma ya fara fitowa, da muka gama da 86 kuma sai model din shi ya kare, sai aka dawo 90 shi na ke ce musu hala. Muna yin su 91 92 93 har 94 suka gama, sai aka dawo Bulldog ya fara fitowa. Ya fara shi ma daga 94 zuwa 96 97, Bulldog kuma sai ya tsaya, sai wani ana ce mata Honda Bullet shi kuma ya fito. Daga nan sai Honda 2006 zuwa 2007 su ma suka fito. NSC da yansu ta kare, EOD ya fito, EOD ta kare, sannan Continue ya fito, ta nan Evil Spirit ana yin shi yanzu, shi ake yayi.
Duk waɗannan kaloli ko samfurin Honda da ka faɗi, wace cikin su ta hei daraja ko girma?
Tun farko dai wanda ya fi daraja 86 model, amma yanzu an gama yayin ta. Daga nan hala ita ma ta yayi, shi ma an gama, sannan baby boy shi ma ta yayi, kaga wayannan uku din nan. Amma yanzu dai wanda ake ji da su yanzu, EOD zuwa 2008 su ake ji da su yanzu.
A cikin wannan samfurin Honda, wace ta fi wahalar gyara?
Wanda ta fi wahalar gyara Acura MDS, shi layin Acura take, Honda Acura ne shi. Sannan akwai wani Rover, Honda ne suka yi shi, amma wasu suna zuwa da injin Honda, wasu suna zuwa da injin Rover. To wanda ya zo da injin Rover nan shi ma yana da wahalar gyara.
To wane samfuri na Honda kuma yake saukin gyara?
Dukkan su kusan suna saukin gyara, ba sa ba da wahala. Dan kai gyara ta daukan gyara fi da Toyota.
Anan Ibadan yaya gyaran Honda yake tafiya?
Nan ba ta da yawa kamar Arewa, amma tunda dai aka samu yanzu ya gurgudu, muna samu kullum, muna tabai.
Yanzu kana iya hada injin kowace Honda?
Insha Allah, in dai kayan shi na nan, ba wanda muka nema kayan shi muka rasa ba, muna hada kowace, mu wargaje ta mu hada ta har giyan ta ma muna yi.
Ka taba hada wata Honda wadda ta baka wahala da ba za ka iya manta ba?
Gaskiya zai wuya.
Kamar shekaru nawa ka dauka kana wannan aiki na gyaran Honda?
Da na fara koyo na yi shekara 4 da rabi ina koyo. Daga nan na yi Freedom 99,
wato alif 1999.
Yawa, da na yi Freedom na fara nawa na kaina shekara 2000. To tun da na fara dai zuwa yanzu, har zuwa yanzu dai ina kai.
A nan gari Ibadan ka koyi gyaran Honda?
A nan gari Ibadan na koyi Honda, a Bodija Mechanic Village.
Ka koya ma wani wannan gyaran Honda?
Na koya ma mutane guda hudu wanda na sallame su.
Ba musunan kaɗan daga cikin mutanen nan?
Na sallame Kayode, na sallame Sunisi, na sallame Bidemi, na sallame Ahmed.
Ko akwai wani abu da kai a cikin gyaran Honda da ba za ka imantawa ba na shigaba?
Na yi aure a ciki, na yi gida a ciki, na yi mota a ciki, kuma iya gurguru dai abubuwa na bukatu na komai dai a ciki yake.
Yanzu cikin ƴan uwanka akwai wanda ke gyaran Honda?
A babu, ni kadai.
Kana son ɗanka ya gaje ka wajen gyaran Honda?
Ina so, ba na so. Ina so yi gama da makaranta tukuna, gama sannan ya dawo ya ci gaba da koyon aiki.
Abdullahi Rahim, aikin fana bita mu muna yin shi, kowane aiki aka kawo mana, ko general body, ko azan moto, ko za a yi facin mota ne, ko inda ya ribe a cikin mota shi na kawo jara.
Waɗanne irin motoci kake wa fana bita?
Ni ba motan da bana yi, amma nan garajin nan da nake a garajin Ogarairu, su onda kuwa suke yi, amma ni ba onda kuwa nake yi ba, kowane mota ne nake yi.
Kana aiwa babban mota kamar kamar titiri ko balbo panel beta
anything trailer ne ba na yin shi amma kan kananan mota ana yin shi
kamar kananan motoci yanzu irin Mazda irin Nissan irin Toyota irin Limousine duka na yi musu panel beta
insha Allah ba wanda ba za a yi musu panel beta ba
kamar kwana nawa kake doka katan ka wa karaman mota guda panel beta ka kare ka tada ko mada duka
in ba accident moto bane accident moto ne za a ce za a kawo da ba za a ce wai kwana kaza za a kare shi ba amma inda motan da ya ribe ne ko za mu yake shi ne za a ce wai to kwana kaza za a kare shi
ko akwai wata mota da ka taba panel beta ta koma kamar sabuwa daras
akwai su ba guda ba ma ba guda uku ba ba biyar ba
fada min kadan daga cikin waɗannan samfurin motoci
an taba kawo EOD na mai gidan mu ne ma da ya siya to da aka jara shi in aka ce wai shine motan da aka siya lokacin za a ce kariya ne ba shi bane asuwa ya koma yarinya ka gane magana na
to amma ana zargin cewa sau da yawa wani panel beta sai kai amfani da body filler wato abin miƙe ko mada ba wai aikin panel beta na kware bane me za ka ce
aka ne akwai inda lankoshe in ba miƙe shi sosai ba ana filling din shi da body filler amma duk wannan aikin nan kaman nan kasan ana bita baya amfani da body filler shi tinta ne suke amfani da body filler can Kaduna inda na koyi aiki shine mun yi aikin panel beta mu ne za mu yi body filler kafin a kai mafanta
me yasa ka bar Kaduna ka dawo nan Ibadan kana tada ko mada
yakin nan naka tafiye kore ni a Kaduna ai dawo da ni nan Ibadan
to ai yanzu an samu zaman lafiya za ka koma Kaduna
to tunda an riga an sani a nan kuma an je can ka ga na samu sabon ido kuma kenan shi yasa ni zan yi zama a nan yanzu ba sai na koma can ba
kana jin dadin wannan aiki na tada ko mada
eh ana jin dadin shi
kaman nawa kake tada ko mada mota guda
irin aikin da yake jikin motar shine za a ce wai kaza ne za a yi karba to inda ya rube sosai ne to ka san yanzu material duka material ta yi tsada to za a ce wai za a yi karba kaza duk inin irin aikin da aka kawo shine za a yi masa irin charging shi
na Musa Lima
Musa me yasa ka shiga koyon gyaran mota kamar Honda
saboda na ga yana burge ni saboda kuma zuwa gaba amfani na ne zai taimake ni zuwa gaba
ka taba koyon wani abu kafin ka zo ka koyi gyaran mota yanzu wannan gyara kamar yana bai ma bukata to yanzu kamar a ce ka gyara wani abu a cikin jikin mota zaka iya gyara
eh zan iya
ko da cikin engine
ban tinkai wurin ba
kamar su so ba haka ko a ce birki ko a ce ball joint haka ya lalace duk zaka iya gyara
eh ta wajen nan zan iya gyarawa
kamar da mi ka kai kwarewa wurin gyara Honda
a kafa irin su wan so ba ball joint su wajen style don kwarewa wajen
bayan Honda ko akwai wata mota da zaka iya gyarawa kamar Toyota Mazda da Nissan Honda kawai ka san
eh Honda kawai na sani
to da a ce ka zo ka koyi gyaran sauran motoci zaka zo ka koya
eh inda ana yi zan koya
kamar in shi mai gidanka shi na koya ma zaka yi
eh zan yadda
yanzu karkashin wa kake koyon gyaran wannan mota
shin aga tayu
tun wane lokaci ne ka fara koyon wannan aikin
nan da akalla yanzu kam shekara ta daya
da fara koyon wannan aikin to aikin na ci gaba
yana ci gaba
me zaka ga ma yara matasa irin ka
abin da koyon ga musu dage su koyi aiki saboda aiki yana da amfani zuwa gaba
me ya jawar a yanka na shiga gyaran mota
baba na ya sa ne yace yanzu in fara aiki
wane gari ka fara koyon gyaran mota ko kuma ka fara gyaran mota
a ni ban taba koyon mota ba in ba nan ba
wannan gareji na Oga Dahiru dai dake unguwar Sasa Ibadan ba abin da kake gani yana kai kawo a cikin garejin sai motoci samfurin Honda ko wace iri Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaishe ka yanzu ko ga Ridwan Muktar Abbas da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
shugaban hukumar gwamnatin kafar kasar Ghana Kete Kweku zai yi takarar shugabancin Wafu Zimbi a taron zaɓenta ranar Asabar 15 ga watan Oktoba a Ivory Coast wannan ya tabbata ne bayan babu wanda ya gabatar da kansa yayin takara da shi don haka za a sake zaɓen shugaba Kete Edwin Semian Kweku ya shugabanci kungiyar ta nahiyar Afirka ta yamma wani tsawon shekaru hudu kuma nan gaba cewa ya gaji Jibrilahi Mahamedu na Niger wadda ya yi murabusa a watan Mayu shekarar 2021. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Dr. Nyahunyahu Tamaklo ya nace cewar lallai ilaila sai an je Ayu ya kasance a cikin 'yan wasan Black Stars 11 na farko a gasancin kofin duniya. An rinka nuna damuwa ainihin game da wasan Ayu gabanin gasancin kofin duniya inda wasu ke kira na fara gasar da shi a benci sai dai Nyahu Tamaklo ya yi imani dan wasan mai shekaru 33 na da kilin abin da zai bai wa dan wasan a matsayin shugaba a kamfili da kuma wajensa yace kasar kuskure ne a zaunar da captain din Black Stars kuskure ne daga ayyu dan wasa ne mai kyau kuma yayi wa kungiyar angani ina jin sai dai muhimman tashi mu bari ya taka muhimmiyar rawa a kasar inji shi tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Fred Papo yace House of Oak da san tika ta kwad duk baki daya ne sun ka jawo kansu irin abin da ya same su a Africa zakaran kwallon kafar Burkina Faso RC Kadiogo ta yi waje da Atlantico Toko daga CAF Champions League yayin da AS Bamako na Mali ta shure hasafuku waje daga CAF Confederation Cup Fred Bapo yake club sun biyu na Ghana sun gazane saboda lalacin manajojin su waɗanda tun kansu shiga gasar sun ka fadi babban abin da ya kada club sun biyu musamman wato kwata-kwata a House of Oak shine sun sauke duk ɗan wasan da sun ka kai su wannan matsayi kamar a so magasar inji shi wani kocin din kasar Zambia George Chikin Luandamina ya ƙaryata rahotannin cewa ya nemi matsayin babban kocin din House of Oak tsohon babban mai koyarwa na Zesco United da Azan FC da Chipolopolo ya fito karara ya musanta gabatar da bukatar sa ga aikin rahotannin dai suna ta yawo a kafafen jaridu a Ghana tun farko makon nan cewar mai shekaru 59 na sha'awar kama wannan aiki wa House of Oak ya ce ba ni da wani agent anan kasar watakila a cikin su ne wani kamika shahada na don wannan matsayi da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da Allah gaida Redwan Muktar Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice
Barasa Vladimir Putin ya ayyana dokar ta baci ta soja a yankuna hudu na Ukraine waɗanda sassan su ke karkashin ikon sojojin Rasha yayin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kwato yankuna da suka mamaye a gabashin kasar. Putin ya faɗa a wani zama ta yanar gizo da kwamitin sulhu a yau Laraba cewa ya rataɓanu kan wata doka da ta ayyana dokar ta baci ta soja a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine. Waɗanda Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a watan da ya gabata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa yau Laraba cewa za ta dakatar da tsarin yin allurar rigakafin cutar kwalara sau biyu na wani ɗan lokaci inda za a miye gurbinta da allura ɗaya saboda ƙarancin allurar rigakafin da ƙaruwar ɓarkewar cutar a duniya. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shawara ta musamman ta nuna irin mummunan yanayi da tarin allurar rigakafin kwalara ke ciki. A daidai lokacin da kasashe irin su Haiti, Syria da Malawi ke yaƙi da ɓarkewar cutar mai saurin kisa wacce ke yaduwa ta hanyar cuɗanya da gurɓataccen ruwa da abinci. Kasar Kamar ta ce an samu ɓullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17 yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a ƙauyuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Da yammacin jiya Talata ƙasar Koriya ta Arewa ta harba manyan bindigogin artillery a cikin ruwan gabar tekunta. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta harba harsasai kusan 100 a gabar tekun yammacin ta da kuma wasu harsasai 150 a gabar tekun gabashin ta.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lizard Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakub Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.